أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايان غوديا غا الله سبحانه وتعالى لصلاتي دسلما غا منزن تيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya muka halarci wannan wata mai albarka har zuwa yau, inda muke ɗauke da azuminmu na 16 a majalisinmu na 15, inda kuma muke karanta Al-Qur'ani mai girma da bibiyar ma'anoninsa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau. Muna nan cikin suratul anfal, mun gama karatunmu na jiya a ƙarƙashin aya ta 57. Yau za mu tashi ƙarƙashin aya ta 58, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa. Shine aya ta 58 da muka karanta a ƙarshe. Yau 59 ita ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaq. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سببوا إنهم لا يعجزون.
الله سبحانه وتعالى باين ياي مانا بياني أجيا إن يندي يكي يوا kafirai uquba a ƙarshe su zamanto cikin masu asara. Don mu ɗau izina, kada mu riƙa tangarcewa da sakankancewa da saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala, domin wannan zunubai da mutum yake aikatawa sukan iya zama masa alaƙaƙai gobe ƙiyama. Allah ya kare mu. Kuma Allah ya gaya mana cewa duk inda ka ga mutum yana cikin walwala ta canzu zuwa wani yanayi na ƙuncin rayuwa, to ya binciki kansa. Kamar yadda mutum yana cikin ƙunci, Allah yakan iya kwashe shi zuwa walwala da kwanciyar hankali idan aka samu imani da jajircewa. Duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ababin jarabawa, kuma wani lokaci hakan yakan canzu, kaga cewa ga bin Allah ga jarabawa. Kamar yadda annabawan Allah su ma suka samu irin waɗannan jaraba, ga biyayya ga Allah ga jaraba. Kamar annabi Yaqub alayhi salam, ba annabin da ya kai shi shiga jaraba. Duk da kuma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin dokar Allah, to haka kuma wani lokaci sai ka ga ga saɓo kuma ga walwala a rayuwa. Kamar yadda za mu ji a gaba cewa hakan ba yana nuna soyayya ba ce, yana nuna wata talala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gaya maka wani abu da ta dalilinsa wani abu yake iya faruwa, sannan wani lokaci ikonsa kuma yakan iya canjuwa saɓanin yadda ya gaya maka, don ya nuna maka shi fa'alun lima yurid, mai aikata abin da ya ga dama ne. Amma galibi ya gaya maka wasu asbab wal musabbibat, ma'ana ya gaya maka wasu sanadi da kan iya sa a riski wani abu. idan har ya tsoratar da kai sako na jawo canjin yanayi a rayuwa, ya maka ne don ka firgita ka shiga taitayinka. Domin ɗan adam akwai san rayuwa da san fantamawa, bal tusiruna alhayatid dunya, kukan fifita rayuwar duniya kuna ga ita ce ɗaukaka da daraja. To ita kuma aba ce mai ruɗi, aba ce mai hallakarwa. Kuma mata'ul hayatid dunya illa qalil wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, duka Allah ya faɗi wannan. Jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne, kai ɗan kaɗan ɗin ma mai yaudara ne, ya yaudare ka ka saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma ya tanaji mafi yawan bin Allah da bin da yi masa ɗa'a, hanyoyi ne na samun alkhairi da canjuwan yanayi daga kunci zuwa walwala. Amma duk da haka yakan iya jaraba mai ɗa'a, ya jaraba mara ɗa'a, don dama duniya ita gidan jarabawa ce. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana halin munafukai da kafirai da za ku yi alƙawari da su su karya, cewa ɗabi'a su ce haka, kar ka biye musu. Idan har ka yi alƙawari da su, ka kuma yi wani hasashe da yake nuna maka ka ga wani jirwaye ne kamar wanka, da yake nuna maka mutanen nan fa ba da gaske suke za su cika alƙawarin nan ba, to ka sanar da su cewa ni da ku ba alƙawari. Don kar wani abu ya taso in afka muku ku ce mun yi alƙawarin zaman lafiya, ni na ga take-taken ku ba zaman lafiyan kuke so ba. Shi ne ayar ƙarshe da Allah ya ce wa imma ta khafanna min qaumin khiyanatan, idan har wasu mutane da kake zaune da su kuka yi zaman amana da su, ka fahimci maha'inta ne ko za su ha'ince ka, to fambi ilaihim ala sawa, ka watsar musu da alƙawarin ku zauna daidai, ba alƙawari tsakaninka da su, ba alƙawari tsakaninku da su, kowa yana zaman kansa. Inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin, Allah bai son masu ha'inci. Koyi ame a rayuwa, in dai za ka zama mai ha'inci, to Allah bai son ka. A baka shugabanci ka ha'inci al'umma, a baka amana ka isar ma wani ka ha'ince shi, a baka aiki ka ƙi yanda ya kamata. Ka dubi rayuwarmu yanzu, cike take da maha'inta ko ta wace fuska. Wani in bai yi ha'inci ba ma bai jin daɗi. Wani duk abin da yake da shi na duniya, to in bai shigar da ha'inci ba bai jin daɗi a rayuwarsa. Saboda me? Ita zuciya tana da ɗabi'antuwa ne da abin da ka samar mata. Ita zuciya fiyo ce, ba ta da komai nata, sai abin da ka ɗabi'antar mata da shi, kuma in ta saba da shi ta riƙe, to shi take yi ko da yaushe. Shi sa ake so kullum ka riƙa ɗabi'antar da kanka halayya ta gari. In ta saba, to za ka ga in ba ta yi ba ba ta jin daɗi. Hakan ka sabar mata da mummunan ɗabi'a, to in ba ta yi shi ba ba ta jin daɗi. Allah ya tsawata. Shi sa in ka ga mutum ya ɗabi'antu da shaye-shaye, sai ka ga tun yana sha yana jin walwala, har yanzu yana sha bai jin komai, amma fa sai ya sha dole. Haka kuma in ka ɗabi'antarwa da kanka alkhairi, sai ka ga ko yaya sai ka yi, in sadaka ce ko nawa ka samu sai an samu rabon Allah a ciki. In na filfilin sallah ne, ba zai yiwu a yi sallah ba ka yi nafila ba. Amma ba ka sabar wa kanka da irin waɗannan abubuwan ba, to shaitan zai zo ya ɗora ka a wasu hanyoyi munana. Don haka ka kiyaye ha'inci, Allah bai son masu yin sa. Ko an gano ka ko ba a gano ka ba, ko ka samu damar yi ko ba ka samu ba, in dai a ranka akwai son yin wannan, to ka sani wani abu ne da Allah bai son ka da yi. Kuma ha'incin nan yana nan ko ta wace fuska, a harkar kasuwanci, a harkar sana'a, a harkar shugabanci, a harkar malinta, a harkar ɗalibta, kowane waje da irin maha'intansu. Shi yasa kowace ƙasa ta buɗe wa ha'inci ƙofa, to ita da cin nasara fa sai dai Allah, sai dai ta ji ana yi a wani wurare. Yanzu ƙasar nan me ya kashe mu? Wallahi ha'inci ne. Ba abin da ya kai ƙasar nan zuwa halin da take ciki, wallahi sai ha'inci da cin amana. duk wanda ya samu madafan iko to zai ha'inci kasa ne ya gina kansa, kai wani kan nasa ma bai gina ba, kawai ya tara ne ya tafi. Allah ya sauka. To a yau sai Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, waɗanda suka kafirce wa Allah suke saba mata a rayuwa kuma suke ganin ba wani abu da yake samun su, komai nasu normal. Allah ya ce kar su tsammanci sun tsere mana ne, innahum la yu'jizun, wai ba za a iya kama su ba. A kar su tsammanci wannan, sun yi wannan sun yaudari kansu. A wani wajen Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, waɗanda suka kafirce wa Allah kar su fahimci a doran duniyan nan wai sun gagari Allah. A wa ma'awahumun nar, karshen su umma a duniya sun tsira, a gobe kiyama wuta za su, wala bi'sal masir. A suratu Ali Imran yace la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, wallahi kafirai da suke linkaya a doran duniya su shiga nan su fita nan su je duk inda suke so, ga na'urori, ga ababen hawa, ga dukiya, ga ne. Allah ya ce la yaghurranna, kar ya yaudare ka wannan mata'un qalil, yace wani dan dadi ne kankani. Thumma ma'awahum jahannam, sannan daga bayan sun mutu wuta za su, wa bi'sal mihad, sun zama koma da ta zamanto wa mutum wuta. Saboda haka wauta ne ga mutum in kana masa magana yana laifi, kana kuma nuna masa cewa laifin nan sanadi ne na hukumar Allah, shi sai ya riƙa hararo turawa da fasikan bayi da suka cika duniya kuma suke cikin jin daɗi. Inda saɓo ne yake kawo zunubi ko bala'i, ya su wasu samu ba, ya su Allah bai musu hukuma ba. To shedan kenan yana bi da kai wani irin logical hujja da zai raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala. To ita duniya a wajen Allah ba wata aba bace da take da kimar da zai ware wani da ita ya hana wani, tunda ba ta da kima, kowa ma ya je nema kawai, mu kowa ya nema zan iya bashi. Amma lahira fa wuri ne mai kima mai daraja, ba na ba da ita sai ga mabiyana. Wannan tsarin Allah kenan. Saboda haka zai iya ba wa ɗan iska wadata ya kuma hana mumini don ya gwada shi, kuma at the same lokaci yakan iya ba muminin ya kuma hana ɗan iskan. Kowa yana iya masa yadda ya ga dama. Amma dai kar ka riƙa ɗaura mizanin nasara, mizanin ci gaba, mizanin son ka da Allah yake yi da jin daɗin duniya, wannan ba shi ba ne mizani. Don haka in shi ne mizani kuwa, to da manya-manyan kafirai ba su wadatu ba. Saboda haka mizani shi ne kai dai ka yi ƙoƙari ka ga cewa abin da Allah ya ce ka yi za ka yi, abin da ya ce na bari zan bari, me zai bani kuma wannan na san ya yi alƙawari, shi ba mai karya alƙawari ba ne. Sai ka jira ka gani mata sha'a ta ba wa mata sha'a amsakahu an, duk sanda ya ga dama sai ya baka, duk sanda ya ga dama sai ya rike. Akwai waɗanda Allah yake ba su a duniya, akwai waɗanda yake ajiye musu sai a lahira, akwai waɗanda yake canja musu ma daga wani abu zuwa wani abu. Kowanne Allah ne yin yanda ya ga dama ne. Don haka kar ka taɓa tsammanin kafirai don suna linƙaya a duniya suna jin daɗi wai sun mure ne kuma ko sun gagari Allah ne. A'a, Allah maɗaukakin sarki ya ce innahum la yu'jizun, wallahi ba su gagare mu ba, kawai mun sa musu ido ne. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, za mu kama su ta inda ba sa tsammani. Wa umli lahum inna kaydi matin, na ɗaga musu ƙafa ne na tashi kama su, kamuna mai tsanani ne in ji Allah. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tu,
wa'a'iddu lahum mastata'tu min quwwati باطل الخير تذهبون به عدو الله تؤمنون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
الله سبحانه وتعالى أنم sai ya kirayi muminai ya nutsar da su ya ja hankalinsu da cewa kada su zamanto masu zama sangartattu karazire ba tanadi don tinkarar abokin gabansu in ya afko musu. Ba a so muminai su zauna a sangarce kawai ba wani shugabanci da yake jansu kuma ba wani tanadi da suke yi don kota kwana ko don bacin rana, kamar yadda da yawa daga cikin kasashen musulmai, da yawa daga cikin area da musulmai suke rayuwa, suna rayuwa ne karazube, suna rayuwa ne ba wani shiri. Shi kuma abokin gabanka bai da abin da yake tsoro daga gare ka face ya fahimci a shirye kake. Da ya ce kule za ka ce masa cacas, to a lokacin zai nemi zaman lafiya da kai, zai nemi nutsuwa ya rutsuna. Amma da ya fahimci in ya takale ka ba ka da abin yi sai guduwa, sai tsoro, sai addu'a, duk da mun yadda addu'a na amfani amma sai da shiri. Allah ce wayi a annabi ce a ilha wa tawakkal, in kana da abu to ka adana shi sai kuma ka roki Allah ya adana ma. Yau kana da kuɗi ba za ka zo ka ajiye su a kofar gidanka ka ce Allah na nan ba, kai ma ka san ka yi wauta. Wani sahabi ya zo Madina, ya zo ganin manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ina taguwarka? Shi ta na barta a daji, in na gama zan je in kama ta in yi gaba, Allah na nan. Annabi ya ce a je ka kamo ta ka ɗaure sai kuma ka bar wa Allah. Kayi iyayinka, kayi abin da Allah yake kayi na adana, sai kuma ka bar masa sauran. Amma ka miƙe ƙafa ka kwanta ka ce Allah na nan, a musulunci bai yadda da wannan. Kana jin yunwa ka zo masallaci ka kwanta ka ce ɗakin Allah ne zai ciyar da ni, wallahi za in shekara za ka yi abin sai dai a zo a ɗaugawar. Saboda haka sai ka yunƙura, sai Allah kuma ya tallafa maka, ya ga naka ƙoƙarin sai kuma ya agaza maka. Shi ne abin da Bahaushe yake cewa wai Allah ya ce tashin taimake ka, ba aya ba ce amma haka abin yake, sai ka yunƙura Allah kuma sai ya dube ka. Yunƙurinka shi ne tawakkali cikakke, rashin yunƙurinka shi ne tawakkul, ma'ana ka ƙi ɗaukan sanadi ka ce wai Allah zai maka. Shi sa Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum, ku tanadar wa abokan gabanku duk wani abu da za ku iya tanadar musu, min kuwa na ƙarfi, da zai nuna kuna da ƙarfi. Wallahi ba haka kawai manyan kafirai suka ɗauki dabarun tara manya-manyan makamai don su firgita duniya ba, sai da koyarwar musulunci. A musulunci suka koyi wannan. Musulunci ya ce ku tanadi abin da za ku nuna wa abokan gabanku kuna da ƙarfi. Annabi ya ce ala innamal quwwatu ar-rami, kuma ƙarfi da ake nufi shi ne jifa, ma'ana ku tanaji yadda za ku iya jifa ya riski abokan gabanku daga nesa ba sai sun zo kusa da ku ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa urmu warkabu wa in tarmu khairun min an tarkabu, yake ku yi jifa in kun haɗu da abokan gaba ko ku hau dawaki ku riske su, amma ku yi jifan ya fi muku alkhairi da ku riske su. Domin da jifa ne za ku iya gamawa da su kuna daga nesa, kuna daga gidajenku. Wannan dabaru ne kafirai suka ɗauka suka rinƙa ƙera irin rocket na jifa. Ai da lokacin yaƙi na jahilci da duk in kana da ƙarfin iya wurga dutse ku ne a gaba-gaba, aka zo aka yi bafa, aka zo aka yi kwari da baka, aka zo aka yi bindiga, yanzu an kai ga rocket ake magana daga wata duniya zuwa wata. Saboda ne wannan shi ne abin da Annabi ya ce, ƙarfi shi ne jifa, ala inna malkuwa arrami, ku sani fa ƙarfi da Allah yake ku tanada shi ne ku tanadi iya jifa. In ka iya jifa, kana daga nesan da abokin gabanka bai isa ya rusko ka ba, kana daga nesan da za ka gama da shi. Lokacin da Quraishawa da Yahuda suka tunkari Madina a lokacin yakin Khaibar, lokacin su Salman al-Farisi, inda musulmai suke ta bayansu duwatsu ne, dutsen Uhud da sauransu sun kare Madina, ba mai zuwa musu ta baya. Haka kuma ta gefansu, inda labatain suke, sai dai ta gaba kawai. Sai Salman ya ce, to mu a ƙasashenmu, idan muka fahimci ta inda abokan gaba suke zuwa, to muna gina kanda, ma'ana muna gina wata katanga ko wani rami, sannan mu buya a bayansa, ta inda abokan gabanmu ba za su iya hango mu ba daga inda suke, mu muna hango su, daga nan za mu rika sace musu kibau. Kuma haka aka yi, aka kori kafirai, aka yi nasara a kansu, har ma su da kansu suke cewa duk yanda aka yi akwai wasu ƙabilu daban ba Larabawa ba a Madina, waɗanda su suka koya wa Annabi wannan dabara, don bai daga cikin dabarun Larabawa. Ala kulli hal, wannan ayar kafirai sun fahimce ta da kyau, kuma sun ɗauke ta sun yi aiki da ita, ku musulman kuma sai suka yaudare ku da jin daɗi. Ƙasashen da suke da wadata suka yaudare su da jin daɗi, da in jizo musu kayan yaudara, kayan shagala, kayan jin daɗi. Sai zamanto yanzu ƙarfin yana duniyar Turai, kuma suka yaudaru duniya, suka hana kowa, da saran sun ga kuna da ƙarfin da za ku haɗa nukiliya, kuma za ku haɗa wasu rocket, to an dinga yaƙar ku kenan, ana neman a daƙile ku. Ai, ko a nan ka san akwai zalunci, ba ka so na kana gaba da ni, kuma kai ka yadda, an yadda kai ka tanaji mamugan makamai, ni kuma a hana ni tanar da su, wai don a zauna lafiya, a'a, sai don a cuce ka dai, a nuna an fika. Kuma wannan shi ne abin da musulunci ya ce musulmai su yi, ku tanaji ƙarfi da abokin gabanku zai yadda kun fi shi. Kuma a wancan lokacin da ci ababen zuwa yaƙi su ne dawakai, sai Allah ya ce wa min ribatil khayr, haka ku tanaji ƙarfi na kiwon dawaki, na ɗaura dawakai don fita yaƙi. Annabi ya ce dawakai kala uku ne ga masu ɗaure su, akwai wanda dokinsa zai haifar masa da samun lada, akwai wanda dokinsa zai haifar masa da zunubai, akwai wanda dokinsa zai haifar masa da arziki. Ya ce akwai doki na fi sabilillah, shi ne dokin da za ka adana shi, kana ciyar da shi, kana masa hidima don ya ƙara samun lafiya, da zai iya zabura idan aka ce ga abokan gaba sun taho. To irin wannan dokin in ka adana shi, ko me kake masa, ko me yake faruwa da shi lada ne, abincinsa lada ne, kashinsa lada ne, fitsarinsa lada ne, ruwan da zai sha lada ne, komai da za a yi don ya rayu lada ne. Akwai dokin da zai zama maka kuma bala'i, damuwa, shine dokin da za ka ɗaure don ka nuna ka isa, kamar yadda Bahaushe yake cewa kiwon doki sai sarki, ma'ana ka nuna kai mawadaci ne. In wani ya isa ya yi kiwon doki, ya yi ta inda zai riƙa kashe masa maƙudan kuɗi, ba don kuma ya ci ba, sai don kawai ya hau ya zaga gari ya nuna isarsa da taƙamarsa. To wannan dokin zai iya zama maka bala'i yawmal kiyama, da dokin da zai zama maka rufin asiri shine kana kiwon sa dan ya girma ya zama an garma ka sayar ka samu kuɗi ko ya haifa maka ka sayar ka samu kuɗi kana dai kiwon sa ne dan ka samu rufin asiri to a yanzu a zamanin da muke kuma an wuce maganar doki sai maganar jiragai manya-manya da za su iya tafiya cikin second sun isa wuri mai nisan da ake so su isa su kuma sake barna ko ake su sake makaman da za su jama da abokan gaba wallahi duk wannan abin da kaga manyan kasashen kafirai suna yi koyarwa ce ta musulunci wacce dai haka ne za ka tsare mutuncinka kuma abokin gabanka zai tsorace ka amma ina sai zamanto mun tangarce mun lalace babu wani abu da za mu iya yi kuma Allah ya ce in kuka yi haka turhibuna bihi aduwallah da shi za ku tsorata abokin gaba wanda shi ne mai gaba da Allah wa aduwakum kuma mai gaba da wallahi ko a nan kusa-kusa in ka ga kafiri yana tsoronka yana binka ya san fiyar da kai to ya san kafin shi ta ko'ina ya san kafin shi ta inda in ya taɓa ka ba zai ji da daɗi ba amma da zaran ya fahimci kai ɗin lagwa-lagwa ne a lallaɓa ne a firgita kake kullum kai ne ka ce a zauna lafiya a zauna ta ina za a zauna lafiya da abokin gabanka shi yana can yana shirye-shirye kai kana nan kana bacci ba a ce ka tanaji abu don ka je ka afka ma wani ba a sai don ka kare kanka kar ka yadda ka zauna haka kawai da zaran ka zauna haka kawai ka miƙa har ka miƙa wuya to shi kenan kuma abokin gabanka zai yi iya abin da ya gadawa ko barayi da suke zuwa su kori gari wallahi da garin za su jajirce ai Bahaushe ya ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo zai karɓi dukiyar ka karkaba shi shi in ya yaƙe ni fa yake kai ma ka yaƙe shi in ya kashe ni fa yake kai shahada in ka kashe shi fa yake huwa finnar ya shiga wuta to amma ina sai ka same mu kullum a firgice a tsorace da an yi wani motsi kaɗan sai ka ji mu yi rididididi kawai mun kama hanya kuma mu ce wai Allah na nan mu yi ta ƙoƙarin Allah ka rubuta abokan gaba Allah ba zai sauko daga sama ya mana aiki ba kuma ga abin da ya ce mu yi ba ma yi Allah ya sauwaƙa wa akharina min dunihim haka kuma Allah ya ce ku firgita wasu ko ba bayan kafirai waɗanda ba su ba la ta'lamunahu ba ku san su ba Allahu ya'lamu amma Allah ya san su su waye waɗannan wasu malaman suka ce aljanu wasu suka ce shedanu wasu suka ce munafukai to malamai suka ce munafukan su suka fi kusa da ma'ana domin su ne jinsin mu kuma suke tare da mu kuma suke mana zagon ƙasa kuma Allah ya faɗa a wani wajen a cikin Al-Qur'ani da yace wa bim man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamunahum nahnu na'lamu allati sanu'adhibuhum marratayn yace a kewaye da kufa daga cikin ƙauyukan da suke ƙauyuka kusa da Madina akwai munafikai fa sannan a cikin Madina ma akwai munafikai waɗanda ba ku san su ba Allah ya san su shi ta Allah shi su irin waɗannan sanu azibuhum marrate so biyu za mu azabtar da su inji Allah za mu wulaƙanta su a duniya a lahira kuma su ɗanɗani azaba lahum khizyun fil hayati dunya wa nuziquhum yawm al qiyamati azab al hariq za mu ɗanɗana musu azaba mai ƙuna a lahira a duniya kuma mu wulaƙanta su saboda haka Allahu ya'lamu Allah yana sanar da su kuma kar ka ga cewa duk abin da za ka kashe wa musulunci sawa'un na kayan yaƙi ne sawa'un na abinci ne sawa'un na rayuwa ne sawa'un na rufin ko na ne in aka ce maka musulunci za a ɗaga ka cire ka bayar ba kai asara ba. Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah, duk abin da zaka bayar ko me kayi shi don Allah, don addinin Allah ya daukaka. Duk lokacin da kaji ana buƙatar taimako don addini ya daukaka, naka bayarwa ka kuma kyautata zaton cewa abin da ka bayar za a yi abin da aka ce za a yi da shi. Ya rage kuma waɗanda suka karɓa ba su yi ba, wallahi ko ba su yi ba kana da ladanka a wajen Allah. Kuma ka daina bari shaitan yana zuwa maka da tunanin za a cuce ka. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shaitan kullum yana gaya muku za ku talauce. Da an ce fi sabilillah sai ka ji kana tsoron kar ka bayar kuɗin nan ya ragu, kar ka bayar kuma ai an jima ina da abu kaza. A yanda baka san tan da ka samu ba, haka baka san yanda Allah zai mai maka gurbi ba. A kullum Allah ya aiko mala'iku, ɗaya ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah dimmi bayarwa ka mayar masa, ka bashi madadin abin da ya bayar. Wa a'ti munfiqan talafa, wanda ke riƙewa kuma Allah ka lalata dukiyarsa, ya gama makon wani bala'i ya afka mata, ya gama tarawa wata cutar ta zo masa, yana ji yana gani zai riƙa cire maƙudan kuɗi don ya warki. Amma ina Allah ya aiko wannan bala'in ne don kuɗin da ka tara ya ƙare, ko ‘ya’yanka, ko gidanka, ko motarka, ko wani abu naka. In Allah ya so lalata maka dukiya, ba sai ya aiko mata da wani babbar annoba ba, kana zaune kawai, ɗanka ya ciwo, matarka ta yi, motarka ta sa ka a gaba, wannan ya sa ka abubuwa kai ta kashe kuɗi ba gaira ba dalili. Amma idan kana bayarwa don Allah sai ya tsare ma, ko bai ƙara maka ba sai ya rage maka damuwa akan kuɗin. Yau ka samu 10,000 sai bai aiko maka da damuwar 1,000 ba ma, to ina amfanin ka samu 100,000 damuwar miliyan ta zo maka? Kaga sai ka cinye ka ƙara. To shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wama tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum, Allah zai cika muku ladanku. Kuma ba daidai yanda ka bayar ba, in ka bada 10 ya baka 10, ba haka Allah subhanahu wata'ala yake yi ba. Idan ka bayar da yawa zai baka ninki ne, man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Kuma haka ya bamu misali, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. So da kan an ce ka bayar fi sabilillah, to kar ka ji nauyin bayarwa, kar ka biye wa shaydan da zai karanto maka damuwoyi yana nuna maka cewa kai da kake da damuwa kaza da kaza, yanzu ka ɗauka ka bayar, to yaushe ka ƙoshi balle ka bayar? To wannan duka sharrin shaydan ne. Shi mutumin kirki mumini nagari, a lokacin ma da yake da bukata, in ya ji wata bukatar lokacin yake haƙura da tashi ya yi ta Allah ɗin. Shi sa Allah yake wa yusiruna ala anfusi walau kana bihim khasasa, muminan ƙwarai sukan fifita buƙatar wani a kan tasu don taimakon addini, ko da ku suna cikin tsananin buƙata. To mu yanzu haƙƙin Allah ma na zakka ba, mutum ba zai bayar ba, sai dai ya ɓincini wani abu ya raba ma wasu waɗanda la'alla yake ganin idonsu yana kansa, ya ɗan sassan musu, shi kenan sai ya ci gaba da rayuwarsa. Shi ya kira zakka. To ka bayar Allah ya sani, baka bayar ba Allah ya sani. Mutum abin da ka bayar kanka ka bawa, domin in ka yin Allah zai mimminta maka ne. Shi sa yake yi waffa ilayhi, Allah zai cika maka ladanka ba tare da me an zalunce ka ba. Wama tunfiqu fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Allah ka ba mu ikon bayarwa a duk lokacin da buƙatuwar nema ya zo don ɗaukaka addininka. Allah ka hana mu rowa maka kai da ka ba mu. Allah ka ba mu ikon badawa. Allah ka ɗaga wannan addini. Allah ka bunƙasa shi. Allah ka ba shi nasara a kan abokan gabansa, ko a nan kusa ko a nesa. Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, ka saka muna da alkhairi. A nan za mu rasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana. Allah muna roƙonka wannan ibada da muke yi ta azumi, Allah ka amsa mana waɗanda muka yi, ka ba mu ikon yin abu nagari a abin da ya saura. Allah muna roƙonka kai tsare mana rayuwa, abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iyar mana, wanda za mu iya yi Allah ka sa mu yanda kake so. Allah muna roƙonka wannan ƙasa tamu ta zaunar da mu lafiya. Allah muna roƙonka masu nufinmu da sharri da makirci na cikin gida da waje, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka yi mana katanga da su, Allah kar ka ba su abin da suke so. Allah yanda suke ƙuntata wa bayinka alƙawari ne ka yi, duk wanda ya ƙuntata wa bawanka za ka ƙuntata masa. Allah mun kai kukanmu gare ka, Allah ka ɗauka mana fansa, Allah ka saka mana masu san mu da alkhairi, Allah ka kusanto mana da su. Allah muna roƙonka mamatanmu ka gafarta musu. Allah muna roƙonka marasa lafiyanmu ka ba su lafiya. Allah muna roƙonka idan mutuwanmu ta zo ka sa mu cika da imani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.